ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا شاشدا غوات رمضان هجرة 1447 وانده يزو بيار غوات اكو جو بيدا 26 زامو تاشي اتكين سورة البقرة آية الريبيو دا 83. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
Allah subhanahu wa ta'ala mai rahma, mai jin kai, mai afuwa, mai gafara, mai yafiya, mai ilimi, mai hikima, mai yin hukunci da adalci, mai bada labari na gaskiya, wanda yake tausaya ma bayinsa ya zo musu da hukunce-hukunce wanda zai kyautata zamantakewa da mu'amala tsakaninsu. Sai Allah ta'ala bayan ya yi magana akan bashi da rubutu, da bashi da shaidu, da bashi da ajali, to sai Allah ta'ala cikin rahamarsa sai sake bude kofofi guda biyu. Wasu lokutan zaka zo neman bashi, a lokacin da ka zo neman bashin babu mai rubutun, babu shaidun, to ya za a yi? Sai Allah ta'ala gaya mana a wannan aya, yin bashi da jingina. Wasu lokacin ko babu abin jinginan, sai kuna gaya mana yadda ake yin bashi da amana. Yana akwai bashi da rubutu da shaidu, akwai kuma bashi da ake karba a karbi jingina, sannan kuma akwai bashi da ake yi da amana. Akwai amana tsakaninku, akwai aminci tsakaninku, akwai yarda. Kun dade ka san halinsa, ya san halinka, ka tabbatar mutumin nan ba zai taba cin kudinka ba, saboda yana tsoron Allah kuma yana da mutunci, baya son abin da zai bata da mutane, ba kuma ya san yayi abin da zai bata da Allah. Wannan yasa yake kiyayewa. Insha Allah ta'ala gaya mana a wannan aya, wa in kuntum ala safarin, idan kun kasance a halin tafiya. An san tafiya takan iya zama doguwa, takan iya zama gajeriya. Balaguro yakan zama mai tsawo, yakan zama gajeri, kuma yakan zama nesa, yakan zama kusa. shisa yace ala safarin kuna kan tafiya kuna halin tafiya halin balaguro ne babu mai rubutu a kusa babu kuma shaidu walam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta ba tunda Allah ya ja mana kunne cewa lalle a dinga rubutawa saboda duk abin da ya taso wannan rubutun zai taimaka wajen warware gardama ko rigima ko rashin fahimtar juna insha Allah ta'ala ce farihanun maqbuda to sai a bada jingina a bakkar ba sai a kawo jingina a bayar agogonka zai yi miliyan 1 ko kai kana son bashin miliyan 1 sai ka bada agogon a ajiye idan ka biya ka kawo sai a baka idan baka kawo ba sai a saida agogon dama daidai yake da abinda ka karba wata ran jingina takan iya zama fiye da abinda ka karba wata ran jingina takan iya zama daidai da abinda ka karba wata ran jingina takan iya zama ƙasa da abinda ka karba idan jingina ta zamo ta fi ƙarfin abinda ka karba to kaga kenan za a iya daukan kudin da ka karba a ciki kuma har a baka canji idan mutum ya kasa biya ya kasa kawo ya kasa cika alƙawari to wannan jinginar tasa za a siyar misali ya karbi miliyan 1 ya bada abin jinginar miliyan 2 to kaga shi yanzu an siyar da abin za a dau miliyan 1 ne a bashi dayan sa sai kuma ya bayar da miliyan 1 ya karbi ya bada jinginar ko ya karbi miliyan 1 ya kuma bayar da jinginar abin da daidai yake da miliyan 1 to kaga idan ya kasa biya za a siyar da wannan abin ne kawai a karbi kudin daidai da abin da yake ko kuma sai ya zama ƙasa ne da haka 500,000 ne abin jinginar to kaga in ma an siyar ma har yanzu dai ana bin sa so da haka in ya kasa biya za a ce to yanzu an biya rabin kudin abin da ka jingina sai kuma ka faɗi lokacin da zaka kawo rabin to wannan diya dace ta shi mai ba da kudin zai iya karba abin da ya wuce haka zai iya karba abin da yake daidai da haka zai kuma iya zaman karba abin da yake haka mun zo sharadin ita kanta jinginar za mu ji bayanin da malamai suka yi akan ita kanta jinginar sai Allah ta'ala ya shiga mana bangare na uku fa in amina ba'dukum ba'dan idan shashin ku ya amince wa shashi ashe ana samun shashi ya amince wa shashi kuma ana iya samun shashi ya ki amince wa shashi saboda amana tana da wahala ko a dama sahabbai suka ce sai da aka fara saukar da amana sannan aka saukar da ilimi don ya zama ilimin an yi shi da amana to kuma alkiyama an tazo tashi daga cin abin da za a rasa shine amana bisa ce fa in amina ba'dukum ba'dan idan shashin ku ya amince wa shashi to fal yu'addi allazi tumina amanatahu wanda aka amince wa amanar sa to lalle ya bayar da wannan amanar mutum ya amince maka ya baka kudi a boye daga kai sai shi sai Allah ba wanda ya sani ka san ba rigima zai iya yi da kai a koti ba tunda ba shi da shaida shaidarsa shine Allah mai rubutun sune mala'iku to kagan kana tsoron Allah ai ba za a baka abu a koye kuma ka fito fili ka ce ba a baka ba ba za a baka abu an yadda da kai kuma ka zo ka ce ba a baka ba ko baka san abun ba ko ka rage yawan sa ko ka rage sifar sa ko kuma asali ma ka ce baka yadda da shi babu ma kaga an canza amana kenan to shi yasa aka ce in an samu aminci to wanda aka amince wa amanar sa to lalle ya bayar da wannan amanar allazi itu mina kenan wanda aka amince masa to ya bayar da amanar da aka amince masa sai Allah ya ce wal yattaqillaha kuma yace rabbahu ya kiyaye Allah sai kuma yace mahallicin sa kun ga yazo da kalmar Allah yazo da kalmar rabbu duk tsoratar da zakai a duniya aka ja maka Allah aka ja maka rabbu an kai ka karshe domin shi kalmar ilah Allah shine sunan Allah fitacce wanda yake yawan maimaito alqur'ani yazo kusan sau 3000 a cikin alqur'ani yazo Allahu yazo lillahi yazo lahu yazo huwa yazo Allahu yazo Allah yazo Allahi yana nan a cikin alqur'ani da yawa shine sunan da kowanne yawa a cikin alqur'ani kusan 3000 Allah ya kama sunan Allahu saboda Allah shine rabb shine wanda ya cancanci bauta al-ma'budu bil haqq wanda ake bauta mai da gaskiya to idan aka nuna maka aka ce ka ji tsoron Allah to ka san an gama maka wa'azi in aka ce ittaqillaha an gama maka wa'azi to sai kuma Allah ya kara da rabbahu ya sake kuma kawo shi da sigar rabbu wanda rabbu yake nufin al-khaliqul malikul mudabbir to an hada maka sunaye biyu na Allah dan a nuna maka muhimmancin amana da dukiyar jama'a ka kula da amana ka kula da dukiyar jama'a a zo a rataya wa mutum alqur'ani a matsayin sa na shugaban kasa musulmi ko a rataya masa qur'ani a matsayin sa na mataimakin shugaban kasa musulmi ko a rataya masa bible a matsayin sa da shugaban kasa kirista ko a rataya masa bible a matsayin sa na mataimakin shugaban kasa kirista ko a rataya masa alqur'ani a matsayin sa na gwamna a rataya masa qur'ani a rantsar da shi da qur'ani cewa zaka rike amana zaka kula da jama'a zaka rike dukiyar jama'a zaka kula da rayukan jama'a ba zaka ci amana ba ba zaka yi haƙinci ba kudi dai rantsuwa yadda ake karanta ta ne ha doguwa ce ai ko ya rike ya rataye qur'ani an bashi kofi kuma Antonio General yana karanto masa rabin ko kuma Chief George yana karanto masa rabin yana fada ana fada yana fada ana fada to kaje kaji fassara wannan abu wannan ya kamata a dinga taro wa gwamnonin mu a dinga taro wa shugabannin kasar mu a dinga taro wa ƴan majalisar mu da sanatocin mu cewa ga fa abinda kun faci qur'ani wal yattaqillaha rabbuh mutun ya kiyaye Allah mahallicin sa kai rantsuwa wannan rantsuwar da kuma daukan amana da amincewa da akai da kai to wannan duka ya sa ka lalle ka tsaya in ba haka ba to zaka sha mamaki tun a duniya ba sai an je gaban Allah insha Allah ce wal yattaqillaha ji tsoron Allah rabbuhu ar-rabbul khaliqul malikul mudabbir saboda duk abin da kake yi Allah ta'ala shine mahallicin ka kaga zai iya kama ka duk sanda ya ga dama shine mamallakin ka zai iya juya ka yadda ya ga dama sheke gudanar da kai zai iya hukunci akan ka duk sanda ya ga dama to ka kiyaye shi ka kiyaye shi ka tuna wannan haduwarka da Allah in an baka amana wala taktumu shahada Allah ta'ala ce kada ku boye sheda tunda wannan shedar babu kowa a gurin kai Allah ne sheda kai sheda ne an baka to wala taktumu shahada kada ka zo ka ce ba a bani ba ko kuma ka ce an baka shine inkarin sheda kenan aslan ka ce ba a baka ba ko kuma ka ce an bakan amma bai kai adadin haka ba ko kuma ba wannan nau'in aka baka ba ko ba wannan kala aka baka ba ka canza launi ko ka canza sifa ko ka canza quality ko ka canza adadi ko kuma ra'asan ka ce ma babu wannan abin yana da hatsari shi sai Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku boye sheda don sheda abu ne da yake a zuciyarka kai ka yadda kuma gashi ba mai rubutu ba shedu a gurin daga kai sai Allah sai wanda ya baka to wannan bakan ai kai sheda ne akan an baka kuma sheda ne kai akan ka karba kuma sheda ne kai akan an amince da kai kuma sheda ne akan wannan abun an danka shi a hannunka to kada ka kuskura ka koye sheda sai Allah ya ja kunne ya ce wa man yakatumha wanda kuma bai ji wa'azin nan ba na wal yattaqillaha rabbahu da kuma hani da aka yi masa wala takatumu shahada sai Allah ya ce wa man yakatumha wanda ya keta dokar Allah bai ji tsoron Allah mahallicin sa ba ya koye sheda fa innahu asimun qalbu sai Allah ta'ala ya ce hakika shi zuciyarsa ta aikata sabo saban zuci kaga zuciyarsa ta lalace domin abin da ke cikin zuciya ya kamata ya fito da shi shine na amana da aka amince masa a zuciyarsa ya san haka ne amma sai ya fada da baki ba haka ba to Allah ya ce zuciyarsa ta aikata mugun sabo da ta ki fadar abin da ke ciki da za a bankado zuciyar mutane abin da ke ciki suna da yawa idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu idan zuciya ta baci duk komai ya baci idan ta gyaru komai ya gyaru to abubuwa da yawa zaka ga Allah yana magana munafiqai yaquluna bi afwahi ma laysa fi qulubihim yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim so da ana bayyana mana abinda mutane suka kunshi a zuciyarsu wanda ba za ka kara zama da shi kuma rashin sanin abinda ke cikin zukatan mutane ne wasu lokutan ma sai kai fada da masoyinka baka sani ba kuma ka jawo makiyinka baka sani ba saboda baka san meye a zuciyarsa ba shi sai Allah ya ce wannan abin da ke zuciyarka wanda kai ka san an baka ka san ka karba ka san ba to in ka boye to zuciyar taka ita ko zuciya idan ita ce ta aikata sabo to kaga saban ya samu gindin zama a zuciyar mutum ba ma a fili ba fa innahu asimu qalbu hakika shi qalbuhu asim zuciyarsa mai laifi aka kashi da sigar ismu fa'il ba a ce zuciyarsa tailif sai aka ce zuciyarsa asim ismu fa'il qalbuhu asim kuma aka sa inna harfu taukidin wa nasabin mushabbah bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara fa innahu asimun qalbu wannan jumla din ita ce fi mahalli rafin ko ismu ah fa innahu ai wannan jumla ce minal inna ce da ismuha to wannan jumla da ta zo gabanta ita ce fi mahalli nasbin fi mahalli rafin ko khabaru inna wannan jumla minal mubtada wal khabar ita ce fi mahalli nasbin ita inna tansabu al ismu wa tafa'u al khabara idan aka tinda fi mahalli khabari ne ya zama fi mahalli rafin kenan wannan jumla din ta zama fi mahalli rafin khabaru inna wannan hudin kuma shine ismu ina bane ala dhamm fi mahalli nasbin wannan jumla kuma min mubtada wal khabar ita ce fi mahalli rafin khabaru inna kaga to saboda haka Allah ya ce haqiqa zuciyarsa ta aikata laifi sai Allah kuma ta'ala ya ce wallahu bima ta'maluna alimun kuma Allah yana da cikakken sani akan aikin ku mai kyau da mara kyau haka siffanta Allah da ilimi alimun ismi ne na Allah alimun kuma ilmu kuma sifa ce ta Allah kuma bi zat alimun bima ta'malun ma dinnan ya hada kananan abubuwa da manyan abubuwa da abubuwan doye da abubuwan fili da wanda akai da wanda za a yi duka Allah yana sanar da su yasa aka sa ma dukkanin ma ta'malun abinda kuka aikata Allah yana sanar da shi to da haka wannan idan ka aikata abun kirki to wannan fadaitarwa ne idan ka aikata abun tsiya wannan kuma wato tsoratarwa ne to shi rahanu da Allah ya fada cewa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu farihanu ko farihanu maqbuda ya zo a wata qira'an faruhunun faruhunun bi dammir ra'i wal ha'i faruhunun ya zo kuma farihanu jingina kenan abinda rahanu yake nufi a harshen larabci kalmar rahanu din a larabci tana nufin as-subutu wad dawam abinda yake tabbatacce kuma dawwamamme shi ake kira rahanu a harshen larabci a gwaransa a fassarar malamai ko kuma alhabsu ana nufin tsararren abu abinda aka kange shi ko aka tsare shi ko tabbataccen abu ko kuma dawwamamman abu shi sa Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai za a jingine ta a jingina ta zuwa ga abinda ta aikata abinda ka aikata shi zaka jingina gare shi in mummuna ne in kyakkyawa ne shine rahaninka za a tsare ka a jikinsa a fassarar malamai kuma wata dukiya ce da ake karba lokacin da za a bada bashi domin ta zama aminci da kuma garanti cewa ba za ka cinye wannan kudin ba ko kuma maka dada kudin ba wannan jinginar a cikin ta za a dauki haƙin da ba a yi ba kuma mala ibn al-munzir yake cewa wa ajma'u ala anna ar-rahana fi as-safar wal hadar ja'iz duk da Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin sai kaga kamar wannan ya nuna kenan ba a yin jingina a zaman gida sai a lokacin tafiya to amma wannan kaidin da aka yi an kawo ne galibi a lokacin tafiya ba mai rubutu galibi a lokacin tafiya ba shaidu shi sa Allah ta'ala ya ce ala safarin amma ko da ala hadarin ne a zaman gida ne in ta kama a yi jingina ana yi kamar da ya zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada jingina ya karbi wato abinci na iyalansa kuma ya nuna ana iya jingina kenan a zaman gida da aka kaidin da aka ce ala safarin a halin tafiya aka fi samun haka da yawa amma ba laifi kamar yadda ibn munzir yace malamai dukkansu sun yi ijma'i cewa ba laifi a karbi jingina a gida kazo zaka sallama da mutum yace to kawo jingina in aje ko in rike saboda in baka kawo min kudi na ba musamman yanzu da rashin amana yayi yawa sai ka amince ma wanda ba aminin ba ma yazo ya ci amanar ka shi yasa dole akwai bukatar a san wannan sannan kuma akwai sharuda da malamai suka sa cewa idan za a yi jingina dole sai an samu shar'i guda hudu akwai rahinu ar-rahinu waye ar-rahinu shine mai karbar jinginar shine ar-rahinu akwai kuma al-murtahinu shine wanda zai karbi kudin shi kuma akwai rahanu ita kanta jinginar kuma akwai almarhunin bihi kudin da za a baka kenan dole sai an samu bangare guda hudu kafin ai wannan abun na farko kai kanka da zaka ba da jinginar na biyu shi da zai karbi jinginar na uku ita kanta jinginar sannan na hudu kudin da zaka karba a bakacin wannan jinginar da ka bayar sai an samu waɗannan abubuwan guda hudu sun tabbata to kowanne daga cikin hudun an sa masa sharadi da ka'ida kai da zaka karbi bashin wani ba rubutu ba shaida to kai din dole sai ka zama musulmi baligi mai hankali wanda shari'a ta bashi dama ya tasarrufi da kuɗi wata rana iya samun ma ba musulmin bai sa suke ci da sharadin ba musulmi don ana iya samun wata ranciniki tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba amma dole ya zama baligun aqilun kuma wanda shari'a ta bashi dama ya tasarrufi da dukiya sannan na biyu shi ma da za ku yi wannan akadin da shi za ku yi wannan yarjejeniyar da shi shi ma sai ya zama haka sai ya zama baligi ya zama mai hankali sai ya zama wanda yake da damar yin tasarrufi da dukiya ba a rike masa hannu ba ana shi tasarrufi ba saboda wawantakarsa ko saboda ana binsa bashi ko saboda yana cikin wata matsala to shi kuma jinginar da za a bayar ita ma malamai sun sa mata sharadi dole jinginar nan ta zama mallakarsa ce ba zan zo misali zan baka jingina kuma ka ce min wannan gidan na kusa da masallacin nan shine a bakacin a bani kudin ba to gidanka ne kaga abinda ba naka ba ba za ka bada shi a matsayin jingina ba dole sai ya zama naka ko kuma wanda aka yi maka izini kai tasarrufi a cikinsa amma ba haka ba za ka bada kayan wani a matsayin jingina ba sannan na biyu sai ya zama abin halal ne ba za a ce alade ko naman alade ko giya ita ce jinginan ba ba za a yi jingina da abin da Allah ya haramta ainihinsa ba ko ya haramta dukiyarsa ba tunda misali in aka ce an ba da aladu su ne a matsayin jingina to kaga ai idan ba a biya kuɗi ba kaga kenan za a siyar da aladun ne a fitar da kuɗin a ciki kuma siyar da alade kaga zai halatta sannan ba za a yi da giya ba a ce a'a ga katon ɗin giya ko kuma ga trailer giya ita ce a matsayin jingina ka bani kuɗi domin siyar da giya da siyanta da sarrafa ta duka shari'a ba ta yadda ba kai duk abin da zai sa maye ma ba sai giya ba duk abin da zai lalata kwakwalwar mutum ya sa shi tambele ko ya sa shi marisa ko ya sa shi maye shari'a ba ta yadda da shi ba to ba za a ce wannan dukiyar ita ce za a yi wannan abin ba ko kuma abin da ba shi da amfani a ce mai jingina ka ce takin bayan gidancen da ke cikin bola kaga wannan ai ba abu ne da za a jingina a dogara da shi ba saboda bai da amfani ko kuma abin da ba zai miƙu ba a ce mai jingina ka ce kifi a ruwa ko tsuntsu a sama ko nono a hantsa ko ɗa a ciki duk kaga waɗannan abubuwa akwai garari so ba za ka nuna abin da ba za ka iya miƙo shi ba ba za ka iya kawo shi ba a matsayin shi ne jinginarka dole ka ba da abin da yake sananne ne kuma abin da zai siyu abin da kuma shari'a ta yadda mallakinka ne sannan wanda za a yi tasarrufi da shi to wannan duka akan abin da za a yi jingina ne shi kuma dama abin da za ka karɓa shi ma sai ya cika wannan sharaɗin wanda shari'a ta amince da shi ne to kaga an samu mai bayarwa an samu mai karɓa an samu abin bayarwar an samu abin karɓar to sai kuma sharaɗin yadda za a yi wato miƙeƙeniyar ya kasance abu ne da za a miƙa shi nan take ba za a ce to yanzu zan baka jingina amma sai bayan sati guda ba kai kuma ka bani kuɗin yanzu dole jinginar ta zama ana nan sai an zo da ita hadira munajjaza wacce za a bada ita nan take ba za kuma a ce bashin ba yanzu ba ita ma jingina ba yanzu ba sannan kuma ya zama abin da ya halatta a sai da shi ne kuma ya zama mallakinka ne ko abin da aka yi maka izini a cikinsa sannan ya zama sanannen abu ne a jinsinsa ko a gwargwadonsa ko a sifarsa to ita jingina wata za ta iya zama dabba misali ka zo neman jingina sai ya baka doki ya ce wannan dokin dai kaga a kasuwa doki yana yin nawa ne doki? Doki yana yin miliyan ɗaya? Har da na kai ko kuma kusa harkar doki ba za ku sa baki har miliyan biyar? to ya dangana ga tsadar sa ko waye ke harkar doki a waye mai harkar doki kadin doki ya kan yi nawa ayoni na suna ne ku fadi ko baki ko ja ko na kala daga ƙasa a sama sama nawa hannun miliyan shida ana samu to misali sai ka zo ka ce to zan baka zan ranci miliyan uku amma ga doki na ka je kasuwar da wakai ka ji zai miliyan shida to sai ka karbi wannan dokin ka kuma bashi miliyan uku to ziya zai za ka dinga hawa ko ba ka dinga hawa ba na'am a'a akwai sharadin da malamai suka sanya idan shi zai dinga kawo masa abinci da abin sha yana zuwa yana share gurin to ainihin ba za ka hau ba sai dai in ka hau ka dinga biya in ka hau a cikin kudinka za a dinga yanka duk sanda ka hau a cikin kudinka amma idan ba zai dinga kawo masa abinci ba ba zai dinga kawo masa ruwa ba ba zai kawo mai kula da shi ba da share shi da wanke shi da kaza kaza to sai ka dinga yin wannan kana hawa gurgurdan ciyar da shi da kake da share da shi da kake yawa haka nan kuma sai ya kawo maka tunkiya ko akuya a matsayin shine jingina kuma bai kawo mata harawa da ciyawa da inda za a daure ta ba kai za ka daure to kaga tunda kai za ka daure to kaga sai ka dinga tatsan nono gurgurdan abincin da kake bata da abin da kake sha da ita amma ya kawo maka abin da baya bukatan ci ko sha ko wahalan sarrafawa kamar sai ce ga mota ta kawai sai a sa ta a gareji kawai ko a kai ta wurin ajiya a aje ba za ka ce bari in dinga hawa ba ko mutum ya san motar nan ta jingina ce zai dinga mata wani irin hawa ne dan akwai masu cewa wai idan ka karbi kayan jingina wai kawai ka hau kai ta hawa kawai ko ya lalace kawai sai ka bashi wai ko riga ce ka dinga sawa ko ta lalace saura kwala to in yazo mai ka masa kwalar to gaskiya ba a yadda da wannan ba a shari'a abinda shari'a ta ce idan abinda hadisin Bukhari da Muslim abin jingina din nan yace wato jingina za a hau amma sakamakon ciyar da ita da za ka yi idan abinda aka baka jinginan wanda ake hawa ne haka nan kuma za ka iya tatsan nono ko madara ka sha shi ma da ciyarwar idan abu ya kasance jingina ne haka nan kuma za ka iya hawa ka sha da shi ma nafakar da kake yi amma idan ba kai za ka yi nafaka ba ba kai za ka ɗauki nauyin ciyar da dokin nan ko wannan tunkiyar ko wannan ragon ko wannan saniya ko wannan raƙumin ba to shi zai dinga kawo abinci kai kawai ajewa za ka yi a gidanka saboda dai kudinka to kaga wannan in gida ne ya baka to shi ma gidan ba za ka shiga ba in kuwa ka shiga to sai a dinga lissafi a cikin kudinka sai zama ya karɓi jingina shekara biyar ya baka gidan da ake karɓa haya miliyan ɗaya sai ka shekara shida a ciki ka kawai sai ka bi koma gidansa kawai ka gama cinye kudinka saboda ai dama ana ba da bashi ne ba dan kai da ka bayar ka amfana ba wanda ka ba ne ake so ya amfana kai kuma ka amfana da lada kai taimako kai shi yasa kuka ga abubuwa da kyauta da rance da ajiya da aro da jingina duka abu ne na kyautatawa ba abu ne da aka gina su an gina su ne akan mu'amala ta yau da gobe wanda kai wa kyauta ka mai kyauta ne saboda Allah wanda ka bashi bashi ka bashi ne saboda taimako wanda ka bashi ajiya ya taimaka maka ne ya ajiye maka wanda ka bashi aro ne ka taimake shi to haka nan karɓar jingina ana yin ta ne don a samu kwanciyar hankali da nutsuwa cewa idan dukiyata ta ɓata ko bata samu ba ko za a yi min wasa ko an kibiya na lokaci ya cika to sai a je a siyar da ita dama kuma ga alƙali sai ka je gaban alƙali shi alƙali saboda siyarwa ma kada ka je kai siyarwa ka yi ta ba yadda ya kamata ba to wannan shine abin da aka sa game da wannan da aka shine dukiya ce shi ba shi jingina da ake karba saboda amincewa bashi idan mutum ya kasa biya to wannan ake siyarwa a cire bashin a ciki don haka wannan shine ka'idodin da aka sanya dangane ga abin da ya shafi mu'amala ta jingina tsakanin mai bayarwa da kuma ainihin wato mai karɓa. A ƙarƙashin wannan aya akwai matsaloli da dama waɗanda wato fa'idodi. Na farko shi ne rahamar Allah da jin ƙansa ga bayinsa yadda yake sauƙaƙa musu yadda za su yi mu'amala tsakaninsu ta dukiya. maka duba ayar da ta gabata an yi ta nana ta rubutu da sheda da kuma ka'idar rubutun da dokokin rubutun da kuma aminci da kuma tabbatar da ingancin rubutu da mai karba da mai bayarwa da kuma shedu da irin shedun da za a saka maza biyu idan ba maza biyu a namiji daya da mata guda biyu duk mun yi wannan bayanin to shi ya zama idan ba a samu mai rubutu ba wanda za a zai rubuta ba a samu shedu ba to sai a yi mu'amala da karbar jingina sannan kuma wannan aya fa'ida ta biyu tana nuna mana yadda Allah ta'ala yake wato babu kulawa sosai dan gane ga abin da ya shafi dukiya dukiya ba abin wasa bace ko babu abin da yake hada rigima a duniyar nan fa irin kudi kudi da kake ganin su annabi alaihi salatu wasallam yace ko ce al'umma tana da fitina ni fitinan al'umma ta shine magana kudi akan kudi din nan ba abin da ba a yi ko wani yayi waka tsakanin dan adam da kudi fa abinda dan adam baya yi akan harkar kudi ayi kisan kai saboda kudi ayi gaba saboda kudi ayi rigima saboda kudi ayi fitina saboda kudi ayi tsafi saboda kudi saboda a samu kudi ba har tsafi ake matsafi ya baka abinda zaka yi tsafi dan fashi da makamin nan da yanki da zafin dinnan duk ba matsala ce ta kudi fa ba wani imani ne ko wani wata akida bace kawai kudi ne matsala ce ta kudi shi yasa kaga kudi idan ka mugun sa su a ranka ka wato makale musu sosai ka sa su a ranka to ba abin da za su saka kai ba shi sa ake so a dan rage son kudi ko gurbin sai a cike shi da san lahira a dan rage son kudi ba a ce ka a so kudi ba a ce ka a so ba a duniya ba a'a kada a so san duniyar da zai raba ka da Allah kada ka so san kudin da zai rufe maka ido ka dinga neman su ta yaki halal yaki haram kowace hanya komai munin hanya inda za a samu kudi a dinga ji wannan abun bai dace ba saboda haka daga ciki akwai wato yadda aka nuna mana muhimmancin kudi da kuma yadda za a kiyaye shi domin wannan sannan kuma na uku an nuna mana halaccin karbar jingina da bada jingina da Allah ya ce farihanu a gani akwai sharadin da muka yi bayani akan yadda za a karbi jinginar sannan kuma daga cikin fa'idan wannan aya shine wato yadda Allah ta'ala yake idan an samu aminci tsakani wato ja shashi sun amince wa shashi to me yake jawo shashi sun amince wa shashi amana mafi yawa tsawon lokaci ke bayyana amana mutum da dadewa in an dade ana mu'amala kudi an dade ana mu'amala da matarka da ƴaƴanka da zuriyarka to da amana ita ce rayuwa gaba ɗaya inna arbinal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula inna la ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl aure tsakanin miji da mata amana ne mataka sai ta rike maka amana kai ma sai ka rike mata amana kaka ci amanan matarka kada matarka ta ci amanar ka tsakanin uba da ƴaƴa akwai amana ƴaƴanka amana ne a hannunka kai ma amana ne a gurin su kada ƴaƴa su ci amanar baban su kada uba ya ci amanar ƴaƴansa da malami da almajirai akwai amana malami amana ne shi karantar wanda yake yi kada ya ci amanar mutane wajen karantarwa haka dalibai masu saurare kada su ci amana malamin su wajen yi masa fassara ko munana masa zato ko yanke karatunsa je su sa wani abin da ba yanzu daga cikin yan social media akwai masu cin amana sai kai magana a gaban sai su mai da ita yamma ko kai ta a kudu su mai da ita arewa ko ga abin da kake nufi sai a je a canza ma ka nufi sai a je a kawo wani mutum a ƙasa a sa a ƙasa a yi masa haka a ce da shi kake kai ko baka ma san shi ba baka san yayi magana wataƙila ka san ya faɗa ba wataƙila magana ka can kai gabas amma ƴan abin da maciya amanan wato social media sai su yanko ta sai su ɗora ta akan wani guri daban waɗannan mafi yawansu suke haɗa fitina fa suke haɗa fitina shi kuma da wancan ya gani sai ya harzuka eh yanzu ni zai warar shi ma sai ya kafa sifikarsa sai a yi ta yi waɗannan abubuwa su ma suna nan amana ne abin da ka ji kar ka gutsire farko ka gutsire ƙarshe ka gutsire tsakiya gutsire-gutsiren nan yana cin abin da sai ka ɗauko magana ka ji ba full ba ce in ka ji full ɗin sai ka ga ba haka take nufi ba tunda kowace jumla za ka fa'ilun lil musallima an ku gutsire ta ita ma ai ba abin da za ta ko akwai fa'ilun lil musallima ya tabbata ga masu sallah ai ba anan zaka tsaya ba sai kace allazina hum an salatihim sahun kaga wani zai iya gutsire magana Allah an ce bane ya tabbata ga masu sallah sai kace Allah ya ce zai kona masu sallah amma bayanin yana gaba ko saboda haka magana an ka gutsire ta sai ta bada wata ma'ana daban ko a hadisi tazo ko alqur'ani tazo ko a cikin maganar mutum ne musallan ma mu mutane da wata ran zaka iya fadan magana ga abin da kake nufi wani yazo ya ce kuma gashi abin da kake nufi kuma wani an dora ta akan abin sai kaga gaskama haka ne kwararrai akwai kwararrin da sun iya gutsira magana kuma har su gyara ta wasu lokacin ma an ba ai magana ba wani zai iya shiga AI ya kirkiri sautin mutumin ya ba AI ya karanta ka ji kamar kai ne kuma yanzu har ta kai cin amanan mata kai yanzu har wato sai a yi ma a dauki hoton mutum a sa a ganshi yana tikar rawa ko ba shi bane ko a hada malam wani da malam wani damba ko ba shi damban ba an sauransu ko mace ta zo ta rungume mutum tana masa kiss hotonsa kawai za a dora hoton matar sai kawai aje a ce kawai sa wannan hoton yana ma wannan kaza yana ma wannan kaza kawai sai ka ga gashi AI yanzu ma an gane kuma duk masu waɗanda abubuwa mutane sun gane da sun gane su ce AI ne to ko na gaskiya ma mutane sun ce AI ne saboda AI ya yi yawa waɗannan abubuwa duk suna nan sun babbata abubuwa ba wai mu iya Najeriya ko malamai ko 'yan siyasa har wannan duniya gaba ɗaya auka haka har shugabannin duniya na haka ake musu su ma abin ya zama ko mani ya zama abin ba'a abin izgili abin kaza abin kaza duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne cin amana ne ka ɗauki wani hoto ka canza shi ko ka ɗauki wata magana ka canza ta ko ka ɗauki wani farko ka bai da shi ƙarshe ko ƙarshe ka bai da shi farko ko kuma ka ɗauko wani ka haɗa da hoton wani ka jawo wannan layi ka jawo wannan kaza ka ce wane da wane yake watakila ma ba su san juna ba watakila ma ba su haɗu da juna ba watakila ma wani kuma da ya ga wannan shi kuma sai ya harzuka sai ga kamar dama ashana yake nema ya ƙetta wuta shikenan sai a ci gaba da raddi da kiyayya da sauransu shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan dan shashin ku sun amincewa shashi to fal yu'addi allazi itmina amanatahu wanda aka amince masa amanarsa to lalle ya bada wannan amanar inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl sannan wannan aya tana nuna mana wajibcin kiyaye amana wajibi ne a kiyaye amana idan aka amincewa mutum ya bada wannan amana kada yi ha'inci sannan kuma malamai suka ce to idan amintacce ya zo ya ce abin nan ya bata ko abin nan an sace ko ya lalace shin amanansa ta tashi daga aiki sai suka ce yadul amin la tadmanu illa bi ta'addi aw tafriq idan dai an tabbata asali mutum amintacce ne ba koyewa ya ba sai zo ya bada labari yadda ka amince masa nan to ya kamata ka karbi labarin sa a matsayin kai ma amintaccen sa ne yace abin nan ya bata ko abin nan ya sace to in aka bincika aka ga cewa babu sakaci babu ganganci to za a iya karbar shaidar sa za a iya ba zai biya ba da haka malamai suka ce in dai har ka ce wannan amintacce na ne to amintaccen ka da amintacce na wata kila su zama daya akwai wanda amanarsa ta kowa da kowa ce yana amana da kowa akwai wanda shi kuma amanarsa da wasu mutane kawai yake yi saboda haka in an samu amana an samu ginshikin ingancin rayuwa a kasuwanci a mulki a sana'a a malanta a karatu da makamantansu sannan daga cikin wato fa'idar wannan aya shine yadda Allah ta'ala ya hada mana sunayen Allah a cikin wannan aya guda uku Allah ar-Rabb da kuma al-Alim wanda kuma waɗannan sunaye guda uku suna ƙara kusantar da mu zuwa ga Allah mu yi abin da ya kamata mu nisanci abin da ya kamata a nisanta saboda kalman Allah kamar yadda muka faɗa yana nufin wanda ya cancanci bauta ashe bin umarninsa wajen yin abin da ya kamata bauta ne hannuwa daga abin da Allah ya hana bauta ne saboda haka mutum idan ya bi dokar da Allah ya shimfiɗa to ya tabbatar wa da Allah cewa shine wato wanda ya cancanci bauta ga ma bautar ya aikace ta hanyar yin abin da aka sa shi da nisanta daga abin da aka hana shi sannan kalmar rabbu tana nuna mana rububiyar Allah ta'ala wanda rabbu yana nufin al-khaliqul malikul mudabbir alim kuma yana nufin suna da sifa kenan wannan aya ta zo mana da tauhidi guda uku ta zo da tauhidul rububiyya ta zo da tauhidul uluhiyya تازور توحيد الأسماء والصفات أنا مكتشدو توحيد الربوبية شين ربهم أنا مكتشدو توحيد الألوهية شين الله أنا مكتشدو توحيد الأسماء والصفات شين عليم kaga a wannan aya an samu kashin tauhidi uku wasu kan ce to me yasa ake cewa tauhidi ya kasu uku ba cha akai ya kasu uku ba shi tauhidin da ya kashi uku bincike ne na malamai da yawan bibiyar alqur'ani da tadabburi da bin tafsiri sai suka ga Allah ta'ala yana raba waɗannan abun guda uku misali in ka zo qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kaga ai rabbun nas ملك الناس إله الناس رب الناس ملك الناس إله الناس كذا ربا أوكينا أما دوك أي رب شيني إلهي شيني ملك إل قل أعوذ بي رب الناس كذا رب دعنا أكسامو ربوبية إله الناس دع إله أكسامو ألوهية ملك الناس ملك مالك مليك دسونا يا الله ني sau da aka gana aka samu tauhidul asma'i was sifat shi ta a wata ayin sai ga Allah ya hada su gaba ɗaya a cikin aya guda ko kuma ayoyi a jere irin su rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma kaga an samu tauhidul rububiyya fa'budhu kaga tauhidul ibada هل تعلم له سميا kaga tauhidul asma'i was sifat zaga Allah yana hada su kaga anan rabbu yazo ilahu yazo alimu yazo so da aka sunayen Allah ta'ala sun zo a cikin wannan aya guda uku shine fa tabbatar da cewa Allah ta'ala shine rabbu shine ilahu kuma shine alimu to cewa jinginawa Allah cewa wallahu bima ta'amaluna alim Allah ta'ala alimun ne ma'ana masani ne da abinda kuke aikatawa wannan ya tabbata mana da abubuwa ainihin da yawa daga ciki akwai tsoratarwa akwai kwadaitarwa sai kana abin kirki sai aka ce Allah ya gani zai maka me zai maka sakayya kana abin tsiya aka ce Allah fa ya gani kaga jan kunnanka ake cewa fa wannan abin da kake na tsiya Allah ya gani ya sani ya guma yana sane da shi sannan jingina ilimi al-alimu sunan alimu ga Allah ko da kaidi irin su bima ta'amaluna alim ko kuma yazo al-alim ya nuna sifa ne kuma suna ne kenan Allah ta'ala ana jingina masa ilimi ana kiransa da suna mai ilimi ana siffanta shi da mai ilimi kuma ana fadar tasiri da fa'i da yalwa ilimin sa yasa an tashi magana akan ilimin Allah ta'ala sai a ce ya alamu ma kana ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن يعلم الظواهر ويعلم البواطن ويعلم علمه غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان sannan kuma ace Allah ta'ala ilmin sa ahata bi kulli shay'in ilma وإنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هذا علم الله يلوتشيني وانا آية تنانونا من وانا دون شيساك أمفاني دماء سبودي زماء يفيد الأموم ينا نفن قباكي ايتنا sannan wannan aya tana ƙara mana jan kunni daga sabawa dokokin Allah sawa'un dokoki ne da suka shafi aqida ko suka shafi ibada ko suka shafi mu'amala ko suka shafi halaye da zamantakewa duka alqur'ani yana magana akan waɗannan bangarorin guda uku yasa ake ta al-aqidatu wash-shari'atu wal-manhaj musulunci yazo da aqida abinda ya kamata a kujire game da Allah ta'ala da abin da ya kamata a kujire game da manzannin Allah da abin da ya kamata a kujire game da lahira shine al-ilahiyat wan-nubuwat wal-ma'ad abin da ya shafi makoma shine lahira da kuma abin da ya shafi annabawa da kuma abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shari'a shine abin da ya shafi azumi zakka haji da makamantansu da mu'amala irin su aure da kasuwanci da waɗannan su bashi su jingina su aro su ajiya su da makamantansu da muka yi ta bayani mun kawo guda 39 jiya duk suna cikin mu'amala da kuma halaye a ce ayi gaskiya ayi amana a cika alƙawari ayi adalci a ji tausayi ayi jarumta nuna ƙarfin hali a haɗa kai a tausayawa juna duk irin waɗannan su ne abubuwan da wato Qur'ani yake koyar da mu wannan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana mana a lokacin buɗe baki na sha wani abu mai zaki amma ban daina jin sa a baki na ba har sai da gari ya waye yaya matsayin azumi na ai jin zaki a baki ko jin daci a baki ko jin salam a baki ko jin bauri a baki ko shiga ruwa baki baya bata azumi sai an haɗi shi yasa ai muke yin kurkuran baki shi ruwan da ake kurkura a baki in ya wuce yayi me shi yasa aka ce wa balikul istinshaqi illa an takuna sa'ima in zaka shaka ruwa ka shaka ya shiga sosai ka fato amma fa in kana azumi ka dan shaka sama sama saboda in ka shaka ruwa da karfi kana azumi zai iya wucewa ashe da kurkuran baki da shaka ruwa daf suke da karya azumi amma shigar ruwa baki ai baya ne
karya azumi
shigar ruwa baki baya karya azumi sai an haɗe haka shigar ruwa hanci baya karya azumi sai ya wuce da gangan idan mutun yana kurkuran baki ya haɗe da gangan ko yana shaka ruwa shaka da karfi ya ɗiye da gangan azumin sa zai iya karewa to haka nan mai yin aswaki sawun da itace ne yake aswaki ko da makilin yake yi ko da wani abu yake yi mutukar ya goga akan hakoran sa da ya gama sai kurkura bakin sa bai haɗiye ba ya zubar ko kuma yadda Abdullahi dan Abbas in ya je kasuwa su yan gari da za ku ga mafi yawa abubuwa a gari ake sayar da su garin masara garin shinkafa garin alkama yadda da kazo sai da dora sama an tankade an yi komai ga tsakin a daban shi ma tsakin nasi akwai nasiyawa akwai garin nasiyawa akwai kuma tsabar tasiyawa to wani ya fi son ya sai garin to shi garin ya kwana biyu yakan yi tsami ko ma ya fara yin kwari a cikin sa sai kaga sai ana tankade kwarin wani kuma in ya dade sai ya tsami ko kuma ya diddunkule to su kuma masu ha'inci sai su dauko dukkulallan da tsohon sai su hada wajen siyawa to Abdullahi dan Abbas in ya shiga kasuwa zai sai gari sai ya debi garin ya dandana akan harshen sa ya ji bai tsami ba sai ya furza yana ga dandanawa akan harshe bai kare azumi kamar yadda shigar ruwan kurkura baki bai kare azumi sai an yi me sai an haɗi ashe jin wani abu mai zaki a bakinka ko mai daci a bakinka ko mai bauri a bakinka ko salam a bakinka kamar ruwa bai kare azuminka ba sai lokacin da ka haɗe so da kan kana jin zaki a bakinka ka kurkura bakinka sosai da kyau yadda wannan zakin zai dai ya fita daga ainihin wato bakinka Malam mai tambaya tana cewa tana fama da ciwon sanyi duk lokacin da ta yi fitsari sai wani farin ruwa ya ringa zuba mata ta je asibiti mana ai ba za ka zauna kana da larura ga magani na asibiti ga magani na gida ka zauna kana fidda larura ba to amma lokacin da kake da wannan larura bai zai hana ko ba za ka yi azumi ba dan shi ciwo idan bai shafi wato abinda zai hana ka yin azumin kwata-kwata ba to larura ba ta hana azumi kamar yanzu misali jini kala uku ne akwai jinin al'ada yana hana azumi akwai jinin biki yana hana amma jinin ciwo fa baya hana azumi to ke ma idan abin yana fita ne bisa ciwo to wannan ba zai hana ki azumi ba sai dai in ciwon yana damun ki sai ki aje azumin saboda ciwon amma fitar wannan ba zai kare azumin ki ba tunda larura ce take fitar da shi to ana sanar da ni cewa muna maraba da wakilan Dr. Aminu Yuguda accountant general ya sake turo da kudi 250,000 na waɗanda suka musulunta 250,000 kuma na kwamitin tafsiri to muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya karbi wannan aiki da yayi Allah ya sa masa a cikin mizani Allah ya yawaita mana irin su a jihar Gombe da ma Najeriya waɗanda za su dinga taimakawa ayyukan addini da abinda Allah ya hore musu a juma'a ta gobe za a gabatar da hudubar juma'a ne a masallacin juma'a na ina a hajjat kun san hajjat din okay bypass ne to shikenan anan za a yi sallar juma'a gobe 12 da rabi insha Allah. Akwai kuɗi 25,000 da gero buhu ɗaya daga Yasmin daga England, to Allah saka da alheri. Akwai 500 ya haɗu da karaya ko? Yake Allah ba shi sauƙi, to Allah ba ka sauƙi. Akwai 5,000 daga wani mai safara tsakanin Najeriya, Kamaru da Chadi, a taya shi da addu'a, to Allah ya tabbatar da alheri. 32,520 daga 'yan ɓangaren Alaramma ta Kudu. Nan barin kenan. Ku kuka fara motsa wannan lokacin kenan. To kai ɓangaren Alaramma ɓangaren ka sun motsa, sai nan ɓangare namu kuma. Da 'yan bayan kyamara, da 'yan bayan bayan fila. To Allah ya saka muku da alheri. Kuma akwai masu neman aure su ma a nan ɗin? To ku sami alƙali, alƙali ka yi fasinja ga su. Ka kwaso mu amunan. Duk mai neman aure ta muke tafi wajen alƙali. Inda yanzu ya yi ritaya ba kotu, to duk rigima aure shi muke tura. Ya gama aikin salafiya shekara 35. In shi ne shugaban ɓangaren sulhu da aure na ɓangaren cikin kwamitin da'awa. Da kan kana neman aure ka rubuta masa wasiƙa ka je ya masu kirimi. Yadi 10 da atamfa guda 3. Allah ya ji ƙan iyayen shi, kuma Allah ya sa yaran shi mazaje na gari ne, ya ba su ya ba yaran shi mazaje na gari. To Allah ya ba su. Mace ɗaya ta musulunta daga Nainawa, sunanta Barsheba Barnabas. Barsheba Barnabas tana da shekara 18. Ta koma Fatima Barnabas. Dazu mun wato gabatar da jawabai ga 'yan uwanmu da suka karɓi addinin musulunci su 65 a gidan wato na marayu da ke unguwar Tumfure. Kuma mun ƙarfafa musu gwiwa akan su riƙe musuluncinsu da kyau, kuma sun yi maganganu masu daɗi cewa bayan sun shigo addinin musulunci sun canja rayuwa, sun ji farin ciki, sun ji jin daɗi, kuma sun ƙara ilimi, kuma sun ƙara wayewa, kuma sun riƙe musuluncinsu da kyau. To ke ma Fatima Barnabas, ke ma ki shiga cikinsu domin ki yi karatun addinin musulunci, kuma a kula da iliminki, a kuma kula da sana'arki, kuma a kula da rayuwarki, a kuma sai da za a dinga tattaunawa da iyayenki. Wannan ya ce, malam an sace min wayata a tayari da addu'a, to Allah ya bankaɗo ta. Ko ina wayarka take, Allah ya bankaɗo ma ita. Mala ina neman jari a tayani da addu'a, to Allah ya baka jari mai albarka. Ina fama da rashin lafiya, Allah ya baka lafiya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu. Fitintunu na ko ina suke, Allah ya kwantar da su. Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa, Allah ya lulluɓe mu da shi. Waɗanda suke bada gudunmawa ta lokaci da ilimi, musamman 'yan kwamitin mu na tafsiri da kwamitin mu masu kula da sababbin musulunta da masu kula da marayu da masu kula da harkar da'awa da tafsiri da zirga-zirga da masu rai da waɗanda suka rasu, Allah ya saka musu da alheri. Dama ita doguwar tafiya haka take, ana doguwar tafiya sai ana tafiya ka ga ba wane. Haka za a yi ta ɗaukar mu ɗaya bayan ɗaya. To muna fata duk waɗanda suka rasu, Allah ya ji kansu ya musu rahama. Waɗanda kuma suke da rai mu da su, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Ulida al-hilalul mubtagha, as-sawmu awshaka yabtadi, Ramadan ya dhayfal wara, قد زرتنا في الموعد.